بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أسبت عشرين دهولو قوات رمضان إذ رمضان الله صلى الله عليه وسلم شكرا دول أليهولو لتلاتين دا ترى Allah da ikonsa mun saki haduwa a wannan masallaci cikin wannan jami'a domin ci gaba da karatu a cikin wannan wata mai albarka wata Ramadan muna karatu cikin littafin Allah Al-Qur'ani mai girma kuma muna karatu cikin suratu Yunus mun tsaya aya ta 57 zamu tashi aya ta 58 insha Allah mun yi aya ta 58 zamu tashi aya ta 59 insha Allah ta'ala muna fata Allah ya sa mu dace kafin a shiga cikin karatu ga tambayoyin da aka turo wani bayan yayi sallama ya kuma yi addu'an alkhairi yace tambayar sa ita ce mutum ne ya zo ya same ka a shago sai yace akwai computer na sayarwa sai ka kira a waya wani ya kawo to abun ana sai da shi 35,000 sai suka yi ciniki sai aka sayar masa 37,000 da ya tafi sai mai kaya ya baka 2,000 to me hukuncin haka a wannan idan dama ka shiga tsakani ne don ka samu wannan 2,000 ko kuma kana da wasu yarjejeniya tsakaninka da mai shago mai kaya kai ka kawo masa customer a caji abun da za a baka a jikin customer a baka wannan haramun ne bai halatta ba saboda haka ya kamata in baka da kaya kawai shikenan ka kira mai kaya su yi ciniki ya tafi bisa daidai ba tare da an caje shi abun da za a baka ba ko kuma a tura shi shago ya je ya sayo duk yadda ya so ba ruwanka ko kuma ka taimaka masa kai da kasan kayan ka je ka sayo in an samu sauki ka dawo masa da canji kamar da tambayar ka ta biyu ta nuna kana gyaran computer sai wanda ya kawo maka gyara ya tambaye ka kudin abun da za a saya kace 2,000 sannan kuma a matsayin ka na mai gyara idan ka zo shagon da ake sayar da abun da abun ana maka sauki wanda ake kira engineer's price to ya hukuncin wannan he in mutum ya biyo ta gurin engineer aka sayarwa engineer da engineer's price sai ka mayar da canji ga wanda yake mai kaya to wannan shine hakikanin gaskiya domin ba saran kaya kai ba balle ka tiri ba duk inda ka shiga tsakani a matsayin ka na dan sako to dole ka mayar da sauran canji da karin kudin da aka saukin kudin da aka samu sai ka mayar da saura wallahu a'lam wannan bayan yayi sallama yayi addu'an alkhairi yace limamin mu ne in yana karatu a sallah sai yana canza kalma ba yadda take a alqur'ani ba ko ya canza wasali kuma ya manyanta ba matashi bane to mallan dan Allah ya zamu isar masa da saƙon ya zamu masa isar masa da saƙon muna neman shawara sai a samu dattijo dan uwansa a yi masa bayani wanda ya fahimta ko kuma cikin sauki za ku iya isar masa da sako in dai kuna masa ladabi tun kafin wannan kuskuren nasa to yawanci in dai ana masa ladabi in aka zo aka yi masa bayani a hankali insha Allah ta'ala zai iya dauka in ba haka ku samu wanda yake tsararsa ko makamancinsa insha Allah ta'ala isar masa da sako wannan bayan yayi sallama wallahu a'lam wannan bayan yayi sallama yace yana so a kara masa bayani akan mahadi da zai bayyana a gaba, kuma ya halatta mutum ya roki Allah ya nuna masa lokacin. Ana roƙon Allah a samu a tafi kafin lokacin saboda bala'in lokacin. Muhammadu al-Mahdi yana daga cikin alamomin tashin alkiyama al-kubra zuwansa. An yi bayani a shekarun baya lokacin da ake karatu a ƙarshen suratul an'am, haka insha Allah ta'ala za ka samu, ko kuma ka dauke dogon bayani ne insha Allah ta'ala. Amma dai yana daga cikin alamomin tashin alkiyama manya-manya wanda za su faru cikin dawowansa kafin tashin alkiyama. Wallahu alam. Wannan ko bayan yayi sallama yace wato sallama, bayan yayi sallama yace kan sallar tahajjud sun ce wai wannan rubutun gaskiya ban gane ba. Tambaya ta biyu shine malam, wata addu'a ce wadda ake yi a game da ƙarshen azumi? Nan kai azumi ana cewa zahaba zama'u wa fatalatul uruqu wa sabata al-ajru insha Allah, ko mutum yana iya hadawa da duk addu'o'in sa na bukatu lokacin da zai iftar. Sannan ita tambaya ta uku shine malam, mutum zai iya yin itikafi na kwana daya, mutum zai iya yi na ini da kwana a gurin mafiya yawan malamai, a gurin sashin malamai kuma zai iya yin na kwana daya ma? Wallahu alam. Tambayar farkon ban gane ki. Wannan bayan yayi sallama ya kuma yi addu'an alkhairi, yace tambayar sai tayi ita ce kamar haka, yace shine ya samu raka'a daya ta sallar magariba, wato raka'ar karshe kenan tare da liman. Tambayan anan shine wannan raka'a biyu da suka saura zai kawo su ne a bayyane tare da sura, ko kuwa yaya zai? Sannan tambaya ta biyu ita ma kamar ta farkon ne, amma ita sallar isha ce, wai samu raka'an karshe ya zai ci ko sauran guda uku? Wannan duka tambaya ne wanda wataƙila ko ka ji wani bayani wanda baka gama rike shi ba, ko kuma dai kana so ka sake jin sa kuma a wani guri ha yanzu, wanda malamai sun riga sun yi bayani, ko mu ma an yi wannan tambaya din a kwanan baya a cikin wannan azumin an yi ansa akai. Saboda haka malamai sun kasu kashi uku, sun kasa bayani kashi uku yadda za a yi karkashin hadisai guda biyu, faqadu da fatimu. Don haka duk wanda ka saba yi din insha Allah yayi. Wato wannan tambayar da bamu gane rubutun ba, alaramma ya gane rubutun cewa wai yana tambaya ne, ya ji wani ya ce sallar tahajjud da bid'a ɗaya ne, ko kuma ba nassa bid'a yayi ba, ya faɗi abubuwan da malamai duka sun tabbatar da cewa bid'a ne, wato da sallar tahajjud, ko kuma shine yake tambaya shin sallar tahajjud sunna ne? Sallar tahajjud sunna ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kan sallar tahajjud kan ma shi wajibi ne, shi kullun dare sai yayi sallar tahajjud. Wa min al-layl fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, haka shi wajibi ne akan sa, akan sauran al'umma kuma sunna ne, bai zama wajibi ba. Duk wanda yayi wani magana yace ko bid'a ne ko wani abu, wannan yana karo da ayoyin al-Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma aikin magabata sahabbai khulafa'ur rashidin da sauran sahabbai. Allah ya kiyaye. Wallahu a'lam. Wannan bayan yayi sallama kimala ya kuma yi fatan alkhairi, yace me hukuncin wanda zai yi tarawihi da isha'i sannan ya ƙara tahajjud da daddare? Wannan duk shi ma an ansa makamancin haka, ya halatta babu laifi, za a yi, sai dai kawai witiri ne ba za a maimaita ba. In ya riga yayi witiri a farkon dare, in ya tashi ya ƙara nafilfili, to ba zai sake yin witiri ba domin ya riga yayi a farkon dare. Wallahu a'lam. Wannan bayan yayi sallama yace yana da tambaya, tambayarsa ita ce mutumin wanda yake hada ira'an hafsu da warshu, hatta a salla, okay, a tare kenan a salla ya kamata ne, ana ya kamata a hada warshu da Hafsu, indai yau yayi riwayar Hafsu ana Asim babu matsala, gobe yayi riwayar warshi ko sallan magariba yayi riwayar Hafs, sallar Isha yayi riwayar warshi, wannan duka ba laifi. Amma misali yana cikin karatu ya gaure wannan, ya gaure wannan a cikin karatu daya, wannan malamai masana Qur'ani sun wasu sun ce haramun ne, wasu sun ce a'a yayi makruhi, saboda yana canja ma'anoni kuma yana ruda mutane cikin karatun Al-Qur'ani, saboda haka in zai gaure ya ne kawai kata-kata haka, malamai ma musamman masana Al-Qur'ani sun yi magana da tsawa a kansa. Amma in don wai yayi wannan ko yayi wancan babu matsala, wallahu a'lam. Tambaya ta biyu ce yace yana jin mutane suna cewa wata magana kaman cewa annazafatu min al-iman, wai shin hadisi ne wannan? Malamai sun yi maganan cewa wannan hadisi bai inganta ba, ana jingina shi a ce hadisi ne. Sannan na uku kuma yace ko shin cin abinci yana gaba da sallah shi ma hadisi ne? A'a, ba cewa cin abinci yana gaba da sallah kai tsaye Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba, amma yace idan aka samu al-asha wal isha, idan lokacin sallah yayi kuma abinci ya zo, idza jaa al-asha wal isha ku was-sala faqaddimu al-asha, ku gabatar da cin abinci. Idan ga abinci nan kuma gashi za a yi tsaye da sallah sai ga abinci ya iso, a ci abinci kafin a yi sallah, wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi, wallahu alam. Don haka ba wai yana nufin abinci yana gaba da sallah kai tsaye haka kawai aka faɗa ba, amma in an ci abinci aka shiga sallah za a fi nitsuwa. Wannan bayan ya yi sallama yace ya kuma yi addu'an alkhairi, yace tambayarsa ita ce mutum ne matarsa ba ta da lafiya ana buƙatan jini, sai aka yi dace jininta ya yi ɗaya da nasa da namijin, shi kuma yana azumi, shin ya halatta ya sha azumi domin ya ba da jini? Idan likitoci sun gwada cewa zai kamu da rashin lafiya in ya ba ta jinin ba tare da shan azumi ba, amma in ya sha azumi likitoci suka tabbatar da cewa ba laifi, kuma rayuwanta da samun lafiyanta ya ta'allaka cewa a ƙara mata jini, indai likitoci sun yi wannan bayani to ya halatta zai iya shan azumi don a ba ta jini, indai har likitoci sun ce sai ya sha azumi ya halatta ayi wannan. Amma in likitoci suka ce ba wani matsala a cikin wannan, to wannan dole ya kame da azuminsa kuma ya bata jini, wallahu alam, ya ci gaba da azumi kuma ya bata jini. Ya daga ƙasa ya tambayi ya roƙi addu'a ne gurin jama'a. Wannan bayan ya yi sallama ya yi addu'an alkhairi, ya ce shin ina hukuncin wanda sallan idi ta kama a juma'a sai ya yi idi bai yi juma'a ba, shin ina hukuncin yin hakan? Na biyu kuma ita ce mallam don Allah ina son takaitaccen tarihin Ibnu Qudama, kawai kace Ibnu Qudama haka kawai, akwai Ibnu Qudama daban-daban, yau ba mu san wanne ne kake nufi ba, akwai Al-Maqdisi, akwai dan uwansa ma shi ma Ibnu Qudama ne, wasu abunan mai sharhil kabir, da kuma wasu Ibnu Qudama wanda suke da wasu rubuce-rubuce daban shi kuma, don haka ba mu san wanne kake nufi ba, wallahu a'lam. In mun san wanda kake nufi ne shine watakila in mun san tarihin sai mu faɗa ko wani abu inda akwai bukata. Tambayar da kai game da sallan Idi ran Juma'a yace ba zai ba, wallahu a'lam. Wannan bayan yayi sallama, wannan matsala ce da aka ga aka saba magana akan ta, kullun da an yi hasashen Idi zai zama ran Juma'a shikenan, kawai mutane sun ringa damu mutane da tambaya, wannan abu ne wanda mutane tun shekarun baya ake ta magana akai, wallahu a'lam. Wannan bayan ya yi sallama ya kuma yi addu'an alkhairi, ya ce kamar yadda ka fassara suratu Yunus aya ta 57 zuwa 58, wasu daga cikin mutane suna hujja da su ayoyin kenan wajen cewa maulidi ya halatta, malam menene gaskiyar maganar? Wace ce aya ta 57? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, tun daga ya ajiwan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri. To me alaka wannan da maulidi? Hawo ba su da alaka da muna fassarawa ma ba mu taba tunanin ma haka ba, sannan malamai magabata da muka karanta tattawan su da suka fassara ba mu ga haka ba gaskiya. Idan ka kullum fassara alqur'ani ba zai yi ingantacce ba sai an bi tafarkin fassaran magabata. A fassaran magabata ba mu ga haka ba. Ba kuma ma alaka. Menene munasaban wannan da haka? Ba munasaba wallahi alam. Saboda haka wannan ba gaskiya bane. Wallahi alam. Don haka zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala cikin suratu Yunus aya ta 59. Muna fata Allah ya samu dace.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل
Allah subhanahu wa ta'ala ta qul ka ga ya mutiya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ara'aytum ma anzala Allah lakum min rizq, shin ba ku ganin abun da Allah ya saukar muku na arziki? Allah ya ba mutane arziki, dabbobi, ƴaƴan itatuwa da sauran tsirrai da sauran abubuwa duk ya halatta musu. Amma faj'altu minhu halalan wa harama, faj'altu minhu harama wa halala, sai ka wayi gari kun zo kuna tampe-tampe, kuna cewa abu kaza haramun ne. Kamar misali irin su sa'iba, irin su bahira, irin su mai, wannan duka waye kawo su? Allah subhanahu wataala bai faɗa ba, ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakinnallazina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib. Allah subhanahu wataala bai ce wata dabba ta zama bahira, wata dabba ta zama sa'iba, wata dabba ta zama kaza. Allah bai tsara wannan ba. Ko kuma a tamfa mata kansu ci abu kaza a jikin dabba. Allah bai faɗi wannan ba. Faj'altu minhu harama wa halala, sai ku wayi gari kuna sanya wani abu ku ce haramun ne, wani abu ku ce halal ne. Tamfi kawai bai halatta mutane su rinka tamfe-tamfe, suna haramta halal ko suna halalta haram, ko suna haramta wa wani bangare cin wani abun da Allah ya halatta, wannan bai halatta ba. Shine Allah subhanahu wataala ce qul Allahu azina lakum, ka tambaye su shin Allah ne muku izini da haka ku rinka cewa abu kaza haramu? Alhali Allah bai ce haram ba, ba wanda ya isa ya haramta abu sai Allah. Sai kuma in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abu kaza haram ne, domin shi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, shi annabi sallallahu alaihi wasallam baya magana bisa son rai. Duk abun da kaji ya faɗa, in ya ce haram ne, in ya ce halal ne, ya cancanta, domin komai ya faɗa yana ginuwa ne akan wahayi aka yi masa. Yasa annabi sallallahu alaihi wasallam duk maganganunsa in yayi umarni kawai sun zama ibada, sun zama shari'a, in ya hana sun zama shari'a. Domin wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Don haka Allah subhanahu wataala ce Allahu azina lakum, shin Allah ne ya muku izinin ku ce kaza haram? Alhali Allah bai faɗa ba. Shi yasa ko fatawa ne idan mutum aka tambaye shi shin abu kaza menene hukuncinsa, to ka tabbata fa in kace haram ne haka Allah ya ce, ko in kace haram ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ko in kace haram ne lalle akwai ijma'in malamai cewa abu kaza haram ne. Amma haka kawai da ka, ko kuma don son rai, ko kuma don abin da bai tantanta da abin da kai kake so ba. Kamar misali an ce ya ji wani ya ce tahajjud kamar abin bid'a ce, wani wani irin magana ne? Ga nassin alqur'ani, wataƙila wani ne wanda shi a ra'ayinsa kar a je a yi tahajjud, ya zo yake faɗin irin wannan, to kawai sai ya yi faɗa da Allah. Allah ya tsara abu a cikin alqur'ani saboda kai kana ƙyaman abun kawai shikenan. Ko mutum ya yi wasu rubuce-rubuce, ko mutum ya yi wasu maganganu, ya ce abu kaza bisa ra'ayoyinsa, ya yi ta halatta abun da ga matsayin su ko ya ta haramta abunda a shari'a halal ne wannan mutun yana yi wa Allah gyara ne fa yake so ya ce Allah ya ce haram kai ka ce halal shin Allah ne bai san ya kamata abunda ya faɗa ba koko Allah ya ce abu kaza haram ne wani kuma yana cewa halal ne duk abun da yake haram haramun ne har abada ba mai iya mai da shi halal sai Allah sai in annabi sallallahu alaihi wasallam ne yace kaza halal ne hadisi da aya kuma ba sa karo annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba daukan abun da Allah yace halal yazo yace masa haram ba ko abun da Allah yace haram annabi sallallahu alaihi wasallam mai da shi halal babu wannan shi za kai zaka samu wani sai hadisi yana fassara aya ko yana ƙara bayani akan aya ko aya tana fassara aya ko tana ƙara bayani akan aya ko tana bayyana abun da aya bata bayyana sosai ba a wata ayar sai a bayyana shi sosai ko kuma wani abun da bai fito fili ba a gurin mutane a cikin aya sai a bayyana shi a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wazifatu nabi sallallahu alaihi wasallam albayan li kulli ma ashkala ala an-nas wato aikin annabi sallallahu alaihi wasallam shine bayani ga duk abun da ya kawo rudani ko suka kasa fahimta in mutane suka kasa fahimtar abu wanda za su koma gare shi ya musu bayani na gaskiya shine annabi sallallahu alaihi wasallam doka ba mai halatta abu sai Allah ba mai cewa abu kaza haramun ne sai Allah son rai da ake bi ko son zuciya ko wani ra'ayi a shigo da shi cikin addini a rinka haramta abun da yake halal ne ko a rinka halatta abun da yake haram ne wannan duka daukan nauyin da mutum ba zai iya dauka bane ranar tashin alkiyama Allah ya kiyaye saboda haka Allahu azina lahu shin Allah ne musu izini su yi haka am alallahi taftarun Allahu azina lakum shin Allah ne muku izini ku rinka yin haka am alallahi taftarun ko ku kidan ƙarya kuke kawai kuke jingirawa ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar man kazaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar wanda ya kiri ƙarya ya jingina gare ni da gangan ya tanadi gurin zaman sa a wuta shi yasa kullun in zaka yi bayani malamai suka ce ko tambayar ka akai akan addini kafin ka bada ansa ka sa wuta a gabanka sai ka tsallake wannan tambayar za ta iya auka ka cikin wuta shi yasa tambaya kawai daga baka gane ta ba ko me yake sake bayani ko ya ƙara abun nan ko ba dole bace kowace tambaya sai an ansa ba dole bane kai kawai matsayinka zaka iya duba maslahan al'umma ma kai shiru kawai ka ce wallahu alam dama ko wallahu alam to haka ba dole bane sai an ansa kowace tambaya da baka sani ba kuma kawai ba dole bane ka san komai Imam Malik rahimahullah an zo da tambayoyi sama da 50 wasu suna cewa sama da 70 mai tambaya ya taso tun daga wani gari ya zo gurin Imam Malik ya tambaye shi kaza da kaza da kaza me hukuncin sa sai Imam ya ce wallahu alam kaza da kaza da kaza me hukuncin sa wallahu alam a cikin tambayoyi sama da 50 kwaya biyu kawai ya ansa ya ta duk tambayoyin nan kai da aka ce kai ne Imam wanda aka ce la yufta wa malikun fil madina ba za a je gun kowa neman fatawa ba indai Malik yana Madina amma nazo da duk wannan tambayoyin ka ce wai baka sani ba wallahu alam sai kwaya biyu kawai za ka ansa yace in ka tashi duk inda ka wuce wa mutane ka ce musu ka tambayi Malik bai ansa ba ya kasa ansawa kai ta madan haka har ka gamsar da mutane kafin ka koma garin ku duk inda ka wuce akan hanya ka fadi haka kaga wannan aiki ya dauka in yace ma zai fada akwai abubuwa da yawa da ba dole sai an ansa su ba akwai abubuwa da yawa da kuma in baka san su ba ko abu ɗaya ne duk yawan iliminka hafista shay'an wa ghabat anka ashiya'u ka haddace wani abu ne kawai abinda baka haddace wasu suka fi yawa wani bangaren ilimin kana waiwayawa in ka kalli gurin ma sai ga da za a ce kai magana a gurin ka zama sabon dalibi baka fara komai ba don ka hakura kawai kamar wasu kuma sun yi nisa a gurin don ka su zo su yi bayani kai kuma ka ci gaba da zama saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina mutane akan tsari mai kyau a bar abun da ba daidai ba kar kuma a ansa tambaya matukar ba a santa ba abun da halal ne a shari'ar musulunci ka bar shi a matsayin halal abun da haram ne ka bar shi a matsayin haram kawai wannan shine shari'a addinu qala Allah wa qala rasulu addini kawai shine Allah ya ce manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata shine kawai addini amma mu ce ta zai zarbabiya ko kar a ce shi ba malami bane ko kar a ce ba shi da ilimi ko kar a ko a fada ko kar a fada akwai abun da baka sani ba yawa koya zaka yi akwai abin da baka sani ba don haka Allah subhanahu wataala yake tambaya shin Allah ne muku izini da haka koko da kiran ƙarya zaku yi ga Allah Allah kiyaye mu kiran ƙarya gare shi Allah ce wa ma dhannu alladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba yawm al-qiyama wai me zaton mutanen da suke kiran ƙarya su jingina ga Allah su ce kaza a addini alhali ba haka ba wai me zaton su ne ranar tashin alkiyama yanzu su waɗannan sun yadda
su tari Allah subhanahu wataala ranar tashin alkiyama da irin wannan hali? Kawai mutum ya faɗi abin da ya gada ma cikin addini, ya ce kaza halal, ya ce kaza haram, kawai abin da yake so kenan. Kuma zannu alladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba yawm alqiyama, wai waɗanda suke kiran ƙarya su jingina su ce haka addini yake, ko su ce Allah ne ya faɗa, ko su fassara maganar Allah ba yadda take ba, su yi tawili na ƙarya, tawilun batil. Akwai at-ta'wil, ta'wil ya kasu kashi kashi, akwai ta'wilun batil, ta'wili wanda yake batil ba a karban sa a cikin alqur'ani, ta'wili wanda yake as-sahih shine bi ma'anar tafsir, wanda yake da ma'anar tafsiri ko kuma wanda yake da ma'anar ilimi wanda yake cikin zurfin da in an ce tafsiri zai bayani haka, amma an ce ta'wili wani sai malamai suna fassara shi da matsayin abun da ya wuce tafsiri wajen zurfin ilimi, wanda sai masu zurfin ilimi za su iya kwakulo abun su yi bayani akan alqur'ani. Wasu malamai suna fassara ta'wili da shine wannan ta'wili. To in an yi shi wanda yayi daidai, bai saba da nassin alqur'ani ba, bai saba da nassin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, wannan ya halatta. Amma duk wani ta'wili da za a yi don a karkata aya daga ma'ananta, a faɗi wani abu don wai a samu hujja daga alqur'ani wajen aikata wani abun da bai tabbata alqur'ani ba, kawai mutane mutum yana so ya gina mutane akan haka, don haka ya zagaya da su, ya ɗau hankalinsu ya kai su cikin alqur'ani ba yadda alqur'ani sahabbai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi ba, wannan yayi tawili batil. Ko kuma ya fassara alqur'ani da ra'ayi mazmum, ra'ayi wanda yake abun zargi wanda ba a karban sa. At-tafsir bil ra'ayi ana iya karban sa idza wafaqa ar-ra'yu al-kitaba was sunnah, in ra'ayi yayi muwafaqa yayi daidai da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu laifi wajen fassara alqur'ani da ra'ayi. Ra'ayin da yake bai yi karo da aya ba, bai yi karo da hadisi ba, bai yi karo da ijma'i ba, ra'ayi wanda yake tafiya daidai da abun da ya dace da tanadin alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam, in mutum yayi wannan tafsiri, shi ma mai yin tafsiri da ra'ayi yana da wasu cika-cikai da sai ya cika su kafin ya tafsiri da ra'ayinsa. Shi yasa akwai at-tafsir bil ra'yi, at-tafsir bil ra'yi yanqasimu ila qismayn, at-tafsir bil ra'yi al-mazmum, at-tafsir bil ra'yi al-maqbul as-sahih. Saboda haka in at-tafsir bil ra'yi ne, wato tafsiri da ra'ayi wanda yake ingantacce, an gamsu, an karba, wannan ya halatta. Amma tafsiri da ra'ayi wanda yake mummunan ra'ayi, wanda yake goyon bayan kawai wani abu da mutum yake so ya kare, wannan haramun ne, ko ba a karban sa, ana fatali da shi. Malamai duk sun yi bayani cikin wato manhaji na masu tafsirai, in ka duba irin su at-tafsir wal mufassirun na Imam Az-Zahabi, zaka ga irin wa'annan ƙarin bayani da sauran littattafan ulumul Qur'an, irin su abuna manahilul irfan. Allah subhanahu wata'ala yake cewa ma zannu alladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba yawm alqiyama, wai me zaton waɗanda suke kiran ƙarya su jingina ga Allah ne, me suke tsammanin za su tsaya su samu ranar tashin alqiyama? Allah ta inna allaha lazu fadlin ala an-nas, Allah yana da falala mai yawa, ma'abucin falala ne ga mutane. Duk yadda za a yi muku falala, Allah ya mana falala, ya bamu alqur'ani, ya bamu fahimtar alqur'ani, ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan abin da ba a gane ba na alqur'ani, yayi bayanin alqur'ani, sahabbai suka risko bayanin alqur'ani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka koyar da tabi'ai, sai da aka bude madarisu tafsir, aka bude makarantun tafsiri gurare daban-daban biranen musulunci a wancan lokaci, ana karantar da mutane tafsirin alqur'ani, manya-manyan tabi'ai zakakurai suka tsaya tsayin daka, suka koyi tafsiri, suka san ma'anan alqur'ani, suka zo suka karantar da na bayansu, da haka ake ta yi har zamani ya zo zuwa yanzu. Wasu mutane suna karanta alqur'ani, suna karantar da mutane alqur'ani bisa fahimtar magabata. Allah ma'abucin falala ne ga mutane, walakinna aktsarahum la yashkurun, amma ina mafi yawan mutane ba sa godewa Allah, sai kai suna kirkiro ƙarya, suna jingina shi ga alqur'ani, suna kirkiro ƙarya, suna jingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutane su tsoron Allah cikin jingina ƙarya ga alqur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba za su iya daukar nauyin bala da tashin alqiyama. Na'am.
وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا ولا أصغر من ذلك ولا أصغر
Allah subhanahu wa ta'ala yana so ya bayyana wa mutane matsayinsa subhanahu wa ta'ala wajen sanin gaibi. Ya san duk abin da mutane suke yi, ya san duk abin da mutane suke gudanarwa. Allah ce wa ma takunu fi sha'ni, ba za ka kasance cikin wani sha'ani ba, duk abin da kake yi, ko dare ko rana ko arami ko a doron ƙasa ko a bayyane ko a ina ko cikin duhu ko cikin haske. Wa ma tatlu minhu min qur'anin, babu wani abu da zaka karanta na abun karantawa daga alqur'ani ko daga duk wani abun karantawa. Wala ta'maluna min amalin, wato annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara da shi, babu wani sha'ani da zaka kasance a cikin sa ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam. Babu wani abu da zaka karanto na daga alqur'ani ko abun karantawa da aka saukar zuwa gare ka. Wala ta'maluna min amalin, babu wani aiki da zaku yi ku mutane, ko da daddare ne ko da rana ko a duhu ko a haske ko a garinku ko kun yi tafiya ko a jeji ko a gida, duk inda kuke, duk abun da zaku yi, ko zaku fada, ko alkhairi ne ko sharri ne, ko abun da ya dace ko abun da bai dace ba, ko shiriya ko bata, duk abun da zaku fada, ba za ku fada ba. Allah ya ce illa kunna alaikum shuhudan istufiduna fi, fate mun kasance halarce. Allah yana nan halarce da ilimin sa, wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma, Allah ya kiyaye komai da ilimin sa. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, babu wani abu na kauli ko magana ko furici guda daya da mutum zai fate malaiku su rubuta abin da ya fada. In alkhairi ne a sakan ka masa da alkhairi, in sharri ne a sakan ka masa da abin da ya dace a sakan ka masa. Babu wani aiki da zaku yi ko wani abu da zaku yi ko ku zartar, fate lokacin da kuke yin sa Allah ya san abin da kuke yi. Wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin, babu wani abu da yake buya daga ilimin Allah subhanahu wa ta'ala, ko da misalin kwayan zarra ne. Misalin kwayan zarra abinda ba za a ganshi ba sai an sa gilashi don ya taimaka wajen ganin sa, ba za a, babu wani abu. Ko misalin kwayan gero ko kasa da haka, Allah ya ce fil ardi, a cikin kasa, wala fis sama, ko a cikin sama, misalin kwayan gero ko kasa da gero, wala asgara min zalika, ko kasa da wannan abinda ba za a iya ganin sa da kwayan ido ba sai an sa gilashi, da ma abinda ko an sa gilashi ba za a iya ganin sa ba, da abinda yake ya mutse da ruwa, kura da yake cikin ruwa, wanda wani ruwan in an debo sai an tace ake ganin wani abu da aka tace. Duka wannan ko mafi karanci daga wannan, wala akbar ko mafi sama daga wannan, babu wanda za ku yi a ciki illa fi kitabin mubin, fata yana cikin littafi a bayyane tun kafin ku yi, Allah ya sani. Malamai suka ce kamar fadin Allah subhanahu wa ta'ala ne, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la ratabin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Allah subhanahu wa ta'ala shine mafatihul ghaib, sanin gaibi gaba ɗaya sun takaita ga Allah. Allah kadai shi ya san gaibi. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu, babu wanda ya san gaibi sai Allah. Mafatihul ghaib, babu wanda ya san sai Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, Allah ya san abin da yake doron kasa, Allah ya san abin da yake cikin ruwa. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, babu wani ganyen bishiya, duk taron bishiyan duniya da zai kubuce ya fadi, Allah subhanahu wa ta'ala fa'ace Allah ya san lokacin da zai kubuce ya fadi. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard, babu wani kwayan iro a cikin duhun kasa, wa la ratabin wa la yabisin, ko danye ko bushashe, illa fi kitabin mubin, fa'ace yana cikin littafi bayyane. Mafatihul ghaib gaba daya Allah ya fade su karshen suratul luqman, inna Allaha indahu ilmus sa'a wa yunazzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, wadanna abubuwa guda biyar babu wanda ya san su sai Allah. Inna Allaha indahu ilmus sa'a, Allah shi kadai ya san ranar da tashin alkiyama za ta faru, a wace shekara, a wane wata, a wace juma'a, don ranar juma'a ce za ta faru, wace juma'a, sai Allah ya sani. Inna Allaha indahu ilmus sa'a wa ya'lamu ma fil arham wa yunazzilul ghaib, Allah kadai shi ke saukar da ruwan sama, za a ga hadiri, a ga alamar ruwa, amma ruwan zai sauko sai Allah ya sani. Ruwa nawa za a yi bana a damunar bana, babu wanda ya sani sai Allah. Daren yaushe, daren yaushe za a yi ruwa, babu wanda ya sani sai Allah. Amma za a iya cewa ana hasashen alama cewa za a yi ruwa mai yawa bana, amma ran yaushe, daren yaushe, daren yaushe za a yi, yaushe, minti nawa, karfe nawa da minti nawa zai fara, karfe nawa da minti nawa zai dauke, amma tuntunin Allah ya san wannan. Wa yunazzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham, Allah shi kadai ya san abin da yake cikin mahaifa. Daga ran da abun ya shiga, Allah ya san waye ne.
ana yin haduwa miji da mata suna haduwa in ciki ya shiga a wannan lokacin kasa da mintuna kasa da minti daya Allah ya san waye ya shiga kuma cikin ya shiga sannan waye shi Allah ya sani mala'ika da Allah zai turo ya kula da wannan cikin daga wannan daren ake turo shi ko daga wannan ranan ko daga wannan lokacin ko mai wani irin lokaci za a turo shi a ce zo ya kula da wannan cikin yana zuwa tun abun yana digon mani Allah ke sanar da shi ga ciki ga kayi can ga hannu can ga kafa can ga guri kaza tun abun yana digon mani cikin kasa da minti guda mala'ika yake sani wannan shine kayin sa wannan shine wuyan sa wannan shine hannun sa don haka Allah shi kadai waya alam wafil arham wa ba tadri nafsun ma za ta kasibu gadan babu wata rai da ta san me za ta yi gobe duk abun da muke sani hasashe ne mu ce in Allah ya kai mu gobe zamu yi kaza in Allah ya kai mu gobe zamu je kaza in Allah ya kai mu gobe zamu sayi kaza in Allah ya kai mu gobe zamu sayar da kaza amma tabba zai faru sai Allah ne ya sani wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut babu wata rai da ta san a ina za ta mutu babu Allah ne kawai ya sani wani bawan Allah shekarun baya sun je sun yi umra yace bari su wuce a je a yi check up na lafiyarsa wai bari su ce Dubai dake suna da hali suka shiga jirgi daga Saudiya sai Dubai aka je aka gama gwaje-gwaje aka ce a baka da matsala lafiya kalaukaci Allah ji shikenan ya tafi daga asibiti a cikin hotel din sa a ranan da daddare sai Allah ya kai rayuwarsa bayan an ce masa lafiya kalau ashe ya je Dubai ne don ya rasu shine wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut amma in ba haka ba a Madina ba sai a gwada shi ba a Makka ba sai a gwada shi ba in ya dawo Najeriya ma inda irin wannan gwaje-gwaje ne duba sai a yi ba in ya zo FTS nan Gombe ma ba za a yi ba dan Bauchi ne amma sai sai daga Saudiya da ke akwai hali sai aka sake shiga kawai sai Dubai aka je Dubai gwaje-gwaje aka gama gwaje-gwaje aka ce lafiya karau ba matsala ya ji dadi ashe malakul maut yana nan Najeriya saura mintuna shikenan kuma aka dauke shi a jirgin sama aka dauko shi a airport na Gombe nan aka sauka da shi a shekarar da ya rasu aka wuce da shi Bauchi dan Bauchi ne ta kai janazar to kaga wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut babu wata rai da ta san aina za ta mutu Allah kadai ya san wannan don haka Allah babu abun da yake buya gare shi cikin ilimin sa baya manta komai ya tsara shi tun kafin a halitta duniya da shekara 50 Allah ya tsara duk abin da zai gudana a duniya shekara 50 kafin halittar duniya kuma abun haka yake gudana har yanzu ba kuskure ba ƙari ba rage haka yake tafiya za a haifi wani yau za a haifi wani zai rasu yau komai haka yake tafiya na'am
ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahum al-bushra fil hayati لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم
الله سبحانه وتعالى yace ala inna awliya Allah duk abun da aka fada a bayan nan Allah ya san duk abun da kowa yake yi kuma yaya zaton waɗanda suke kiran ƙarya su jingina ga Allah ranar tashin alkiyama ma'ana tashin alkiyama akwai tashin hankali me yawa amma duk da haka Allah ya ce ala ku saurara ku ji inna awliya Allah lallai waliyan Allah su kam la khawfun alayhi babu tsoro akan su in sun zo rabuwa da duniya wala hum yahzanun ba za su yi bakin ciki ba sa tsoron ganin mala'iku da ganin abin da za su hango na makoma a lahira domin su waliyan Allah ne sannan ba sa bakin cikin abin da za su bari a duniya la khawfun alayhim wala hum yahzanun ba sa tsoron inda za su fuskanta ba sa bakin cikin inda za su bari sun bar iyaya sun bar dukiya sun bar me kafin su bar duniya Allah zai nuna musu cewa za a kula da duk abin da suka bari babu matsala sun ga tunanin yanzu in an je ya za a tarar ya za a tarar Allah zai nuna musu kabarin su babu matsala ni'ima ce ce Allah zai nuna musu lahiran su babu matsala aljanna za su koma saboda haka la khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah ya samu cikin su waliyan Allah babu wanda ya san su sai shi Allah subhanahu wataala sai dai alamomi za a iya ganin alaman mutum cewa mutumin kirki ne mai kokarin ibada mai kokarin addini sai a ce muna kyautar zato kai wannan akwai alama watakila waliyin Allah ne amma kai je zama ka ce wane waliyin Allah a sai ka ce wane akwai alaman cewa waliyin Allah ne amma ku dinga cewa a wane waliyi ne gidan wane gidan waliyi ne ko kuma wane waliyi ne aje yayi kaza a wannan kuskure ne babu wanda ya san waliyan Allah sai Allah ya boye wani takansa a cikin bayinsa wani ma ba wanda ya san shi a garin su ba wanda ya san shi a unguwar su amma waliyin Allah ne Allah ya boye soyayya tsakanin sa da shi waliyan Allah sune wanda Allah yake son su yake be so a kansu Allah subhanahu wataala ya fadi innal ladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahum arrahmanu wudda lalle wadanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai Allah zai sanya musu soyayya gawurtaccen soyayya na musamman tsakanin sa da su wudda wud yayi kalma yayi amfani da kalmar wud ba hubba bai ce sayaj'alu lahum arrahmanu hubba a wud ya fi hub karfi so da haka Allah subhanahu wataala ya ce sayaj'alu lahum arrahmanu wudda wannan wajen fassara shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza ahabba Allahu abdan idan Allah ya so bawa nada ya jibril sai Allah ya kira jibril sai ya kai jibril zo inni uhibbu fulan ina son wani fa hib kai ba ka so shi kuma ka shedawa malaikun sama da mutanen kasa ka azurta shi da karbuwa a kasa ka gayawa malaikun kasa duk ina son sa to irin wannan sune waliyan Allah Allah ya boye irin waɗannan a cikin bayi ba wanda ya san su don ba a rubuta ba balle a gani ba wanda ya san su waye shi yasa Imam Sa'di rahimahullah yake cewa inna Allaha akhfa wilayatahu fi ibadi Allah ya boye walitakansa a cikin bayinsa fara ta hadiranna ahadan min ibadillah karka walakanta ka kaskantar da wani daga cikin bayin Allah ka dauka wata kila shi waliyin Allah ne duk wanda ka gani musamman inda ba gurin fasikanci da shashanci da ayyukan shirme ka ganshi ba zai zo masallaci ayi sallah wani ma baya yawaita magana duk inda ya ganku zai gaishe ku yayi sallama ya wuce shikenan ka ganshi da yana zaune yana karanta alqur'anin sa baya yawan surutu ba wani an abun nan rigar sa ya dan wanke ta ya sa ya abun nan shikenan ba san shi ba cikin jama'a ba motoci ba gidaje ba menene duk wannan ma'aunin namu ba bai da shi abunda kawai yake da shi tsakanin sa da Allah shi Allah shi ya sani to karkare na mutum karka yadda kare na mutum ko ganshi cewa bai da kudi ka dauka cewa a yaya ne ko ganshi yana tafiya abu ne gashi nan abun tausayi ka dauka cewa a inna Allaha akhfa wilayatahu fi ibadi Allah ya boye walitakansa a cikin bayinsa fala tahqiranna ahadan min ibadillah karka walakanta wani daga cikin bayin Allah kowa ka dauke shi a matsayin mutum ka girmama shi a matsayin mutum wata kila yafi ka gurin Allah kai baka sani ba wata kila kuma kafi shi a gurin Allah amma kai din ma ai baka sani ba in ma kai kafi shi a gurin Allah ai ba a gaya maka ba to kai dauka wata kila shi yafi ka yafi sauki akan ka dauka kai kafi shi in ka ce a ni na fi shi me dalilin ka waye gaya maka amma in ka dauka shi yafi ka kafi dan kusa kusa saboda Allah ya boye walitakan a cikin bayi sai dai in kaga mutum kuma ayyukansa duk gaba daya na shirme ne sabon Allah fasikanci shashanci wannan kam da gani kai baya tare da Allah kullum me sabon Allah sai dai kawai kai masa addu'an Allah ya shirye da shi Allah ya shirye da shi in Allah ya shirye da shi sai zama mutumin kwarai to da ka inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun suwaye awliya Allah sai Allah ya kara bayani Allah ta allazina amanu sune wadanda suka yi imani da Allah wa kanu yattaqun kuma suna taka tsantsan da dokokin Allah attaqwa attaqwa malamai sun fassara menene attaqwa suka ce ma'ananta ka bautawa Allah kana mai tsoron Allah a bisa haske daga gurin Allah kana mai kwadayin lada a gurin Allah subhanahu wataala ka kuma yi guji sabawa Allah kana mai tsoron azaban Allah a bisa haske daga gurin Allah wannan shine attaqwa wannan shine abun da jumhurin malaman suke cewa wannan fassara yayi tilq imamu tilq shine wannan abun ta'arifi ga attaqwa malamai suka ce lalle wannan ta'arifi yayi ga takwa kana mai kwadayin lada a gurin Allah kana biyayya ga Allah kana mai kwadayin aljannar Allah a bisa haske daga gurin Allah haske daga gurin Allah shine bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk aikin da zaka yi kai shi bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana mai kaunan Allah ya shigar da kai aljanna kuma ka nisanci duk wani abu na sabon Allah a bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana mai tsoron Allah ya saka azabarsa wannan shine takwa to waɗanda suke auliya'ullahi sune allazina amanu waɗanda suke imani wa kanu yattaquna kuma suke taka tsantsan suke tsoron Allah Allah ta lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah masu irin wannan sifa auliya'ullah lahumul bushra fil hayati dunya suna da albishir a rayuwar duniya malamai sun yi fassara biyu ga wannan albushra fil hayati dunya Al-Hafiz Ibn Kathir yace wasu malamai sun fassara al-bushra fil hayati dunya shine wato ru'ya as-saliha tura li rajulin muslimin ay yara yaraha rajulun muslimun aw yaraha rajulun mu'minun aw ta riwaya aw tura lahu wato shine ar-ru'ya saliha mafarki nagari mafarki mai kyau mutum yayi mafarki mafarki mai kyau ko yayi mafarkin gashi nan ya ganshi aljanna ko yayi mafarkin gashi nan a cikin salihan bayi ko yayi mafarkin gashi nan a kaza aw tura lahu ko kuma ayi masa mafarkin wani makwabcinsa ko wani abokinsa ya zo ya ce ai wani kaga abin da na gani ko jiya nayi mafarkinka jiya nayi mafarkinka kuna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani guri mai ni'ima ya gano maka kenan ka ce alhamdulillah Allah ya sa suka ce alhamdulillah Allah ya sa wannan shine lahumul bushra fil hayatid dunya annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi cewa abinda zai saura na daga annabta shine ar-ru'ya saliha wato mafarkai salihan mafarki wanda za a rinka yi a ƙarshen zamani wasu za su rinka yin mafarki salihan mafarki mutum ya ga ya samu kaza mutum ya ga ya samu kaza wani ko za ga ya yi mafarkin ya sayi mashin ya hau ya keta daga bakin university sai da ya dangana da bypass shi kuma irin mafarkinsa kenan to ita ma sai mutum ru'ya saliha ce watakila zai mashin kwanan nan amma dai ya fi damuwa da mashin wani ko za ka samu shi kuma ya yi mafarki ne kawai gashi nan an yi taron tashin alkiyama amma alama cewa zai shiga aljanna shi kuma kullun yana damuwa da cewa za a yi tashin alkiyama kenan gashi nan zai je aljanna wani kuma gaba daya yanzu burinsa kawai shine sai mashin da ya kwanta bacci kawai sai ganshi akan mashin fir daga bakin university har bypass to ru'ya saliha shi kuma irin nasa ru'ya saliha kenan ya samu mashin wani kuma mota to da dai makamantansu kowa da irin abin da yake tunawa amma ru'ya saliha shine mutum ya ga mafarki wanda yake abin da mafarki na salah yana cikin salihan bayi yana cikin harka na kwarai yana cikin guri mai dadi da sauransu wasu malamai sun fassara ar-ru'ya lahumul bushra fil hayatid dunya wannan shine bushra a rayuwar duniya wasu malamai ko suka ce al-bushra fil hayatid dunya shine al-bishr din da mala'iku za su mutu tun suna rayuwar duniya kafin su mutu kamar yadda Allah ya bada labari innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu wala tahzanu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim mala'iku in mutum yazo rasuwa in mutumin kirki ne yana cikin damuwa yana tunanin kai yanzu zai bar kaza da kaza da aminansa da iyalansa da ƴaƴansa da menene zai koma lahira to sai mala'iku su rinka saukowa zai ga mala'ikun rahama suna saukowa zai ga su cikin farin kaya cikin farin halitta cikin kyawun halitta suna saukowa su cika su zo suna cewa a la takhafu wala tahzan Allah takhafu wala tahzan kar ku yi bakin ciki kar ku ji tsoro kar ka ji tsoro ya wane kar ka ji tsoro kar kai bakin ciki kar kai bakin ciki za su masa albishir da cewa gidan aljanna za ka koma ai mu ne majibintanka ai tun a duniya ma mu ke kula da kai a rayuwarka ta duniya ba ka zama mutumin kirki ba kai mutumin kirki ne saboda ka yau makomarka babu matsala don haka babu tsoro babu bakin ciki to wasu malamai suka ce lahumul bushra fil hayatid dunya shine fassaransa wannan albishir da mala'iku za su yi musu lokacin mutuwa cewa kar ku damu za ku samu aljanna sannan za ku samu makoma mai kyau bayan ku kuma ba zai muni ba insha Allahu ta'ala wannan shine lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhira alahira kuma albishrin su alahira shine ranar da za a tsaya tashin alkiyama innal ladhina sabaqat lahumul husna ulaika anha mubadun la yasma'una hasisa wa hum fi mashahad anfusuhum khalidun la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul mala'ika hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun su kuma wannan shine albishir ranar tashin alkiyama ana maka albishir kai kam ka kwantar da hankalinka yau zaka bar duniya ba mai jin wannan magana sai shi kawai wanda zai rasu in mutumin kirki ne mala'iku ne kawai za su taru gaba ɗaya suna nan suna gaya masa kar ka damu zaka koma lahira cikin ni'ima zaka koma cikin ni'ima kuma babban abun tsoro shine ranar tashin alkiyama wannan kare baka tsoro ranar tashin alkiyama ba za ka samu firgita ba firgita mai karfi da za a yi wanda ba a taba yin irin ta ba kai kana cikin ni'ima ranar tashin alkiyama rana da za a sha ranar tashin alkiyama kai kana cikin inuwa inuwar Allah ranar tashin alkiyama saboda kar ka damu kar ka razana kar kai bakin ciki za ka koma makoma mai kyau wannan shine malamai suka ce wa fil akhira ma'ana albishir da za a yi musu a lahira kenan lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhira suna da albishir da za su samu a rayuwar duniya shine wanda aka yi bayani a baya wa fil akhirati da kuma albishir a lahira shine la yahzunuhumul faza'ul akbar Allah subhanahu wata'ala ya ce la tabdila li kalimatillah babu canji ga alƙawarin Allah abunda aka faɗan nan wallahi shi za a samu Allah ya sa mu samu babu canji a gurin Allah kar wani ya ce a hawa wani alƙawari kan ba sai an gani ba wani alƙawarin mutane kenan yanzu zaka ga mutum kai ka ce mutumin kirki ne kana mu'amala da shi in yana magana yana gaya wa Allah ai wallahi tallahi yana rantsewa yana kaza kar ka damu da riga na gaya ma kar ka damu kawai kaza 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 amma gobe kawai sai ka ji kaman ba shi bane ya canja magana Allah kiyaye mu da irin wannan hali alƙawarin Allah don kai dan adam kar ka dauka cewa irin alƙawarin nan ai an sha gaya muku ai ta muku alƙawari a wannan alƙawarin Allah ne yake faɗa anan alqurani ne yake magana saurara ka ji ba maganar mu bane maganar Allah ne Allah ta la tabdila li kalimatillah babu canji ga maganar Allah babu canji ga alƙawarin Allah zalika huwal fawzul azim wannan shine rabo mai girma Allah ka ba mu wannan rabo mai girma da mu da iyayenmu da kakanninmu da zuriyarmu da iyalanmu da ƴan uwanmu da sauran musulmai baki daya wala yahzunka
wala yahzunka qawluhum innal 'izzata lillahi jami'a huwa as-sami'ul 'alim
Allah subhanahu wa ta'ala ce wala yahzunka qawluhum duk maganganun da suke kare bata maka rai indai a duniya zaka rayu komin kirkinka komin alkhairinka komin addininka komin iliminka komin tsoron Allahnka komin ya kake ji in dai a duniya zaka rayu sai ka ji wasu suna kushewa ko suna fadin magana da ba daidai ba akanka wasu don hasada wasu don munafirci wasu don rashin gaskiya wasu don ba sa son gaskiya wasu ba sa son ka don ka rike addini sai ka ji wannan a bakin jama'a koda kuwa ka ji daga bakin mafiya yawan jama'a suna fadon alkhairi akanka to ka dauki wannan ka a matsayin bushra adila ka godewa Allah amma ba zai rasa ka ji wayan su ko suna fadin muyagun maganganu akanka ba wannan karka damu Allah ce wala yahzunka qawluhum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsira ba daga miyagun maganganu a bakin wayansu yau da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo duniya ya zo ya taru a cikin musulmai zai wuya baka ji waɗansu suna faɗin mummunan magana akan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam Allah kiyaye domin me ai akwai a cikin musulmai waɗanda suke sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaban su ake sauko da wahayi manzon Allah ya karbi wahayi daga Allah ya karanta musu amma sai da su faɗi mummunan magana akan sa daka Allah ce wala yahzunka qawlu kar maganganun su ya bata maka rai in ka jana yau maganganu akan ka kai in baka yi maganganu in ba ai maganganu akan ka ba ma tukunna ai baka yi ta ba tukunna saboda ka dole zaka ji wata magana wanda daga bakin mahassada daga bakin munafikai daga bakin mutanen da ba mutanen kirki ba daga bakin masu miyagun zuciya da sauransu wannan ba ruwanka da su taimaki kawai a tambayi Allah ya kare ka kawai daga sharrin su in ka tsaya kana addu'a kana azkar kana neman kariyar Allah shikenan su kan ka gama da su falyamutu ghaizan su mutu cikin bakin cikin su kar ka damu da wannan don haka Allah ke lallashin annabi sallallahu alaihi wasallam wala yahzunka qawluhum kar baki kar maganganu sai saka bakin ciki innal izzata lillahi jami'an duk wani izza da buwaya da daukaka a hannun Allah yake kar ka dauka wani ne zai daukaka ka ina Allah ne zai daukaka ka kana tafiya wasu mutane suna sha'awanka kaga mutane suna su gaisa da wani kaga mutane suna son su ji muryan wani kaga mutane suna son su ji yana magana sun saurara ku duba yau Sheikh Muhammad Aminu Ibrahim Daura Allah ya saka masa da alkhairi da yana magana taron dimbin jama'a amma kowa yayi shiru ba wanda aka bashi kobo don yayi shiru ko ba wanda aka je gida aka gayyato shi sai dai kawai an sanar da jama'a don kar garaba sallacta ta wuce su amma jama'a sun zo sun taru sun shiru kana tsamman inda a ce wata dabara yake da shi ko wani yake jira ya sa ya samu wannan daukakan ai da ya sha wahala amma al'amarin daga Allah ne don haka innal izzata lillahi jami'an yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wasu sun yi gaba da shi sun guje shi sun kori sahabban sa sun yi meme sai ga ranar fatihu makka kowa ya saurara shi kadai ne kawai ke magana sai ga ranar hijjatul wada kowa yana kokarin ya fito ma ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu suna daga ƴaƴan su hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don su samu falala saboda haka innal izzata lillahi jami'an kar wannan maganganu da suke yi ya bata maka rai buwaya da daukaka da samun nasara yana hannun Allah huwa as-sami'ul 'alim kuma Allah shine mai ji yana jin duk abin da ake faɗa al-'alimu masani da duk abin da ake aikatawa Allah ka samu daji wallahu ta'ala alam. Insha Allah muna raye zamu ci gaba daga inda muka tsaya. Dukkan wayannan bayin Allah da suka turo suke bukatan bayin Allah su taya su da addu'o'i, muna fatan Allah ya karbi addu'o'in mu. Baiwar Allah ta farko da ta turo ta kalma akai wa marayu, kuma tana tawassuli da ayyukanta na kwarai. Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonsa bi asma'il husna wa sifatil ula Allah subhanahu wataala biya mata bukatunta, musamman Allah ya azurta ta da miji na kwarai wanda zai kula da ita ya kula da haƙoƙinta, kuma Allah ya sa ita ma ta zama mata ta kwarai gare shi. Allah subhanahu wataala ya karbi addu'ar mu, Allah ya biya mata bukatunta wadda suka kawo a Qur'ani daban-daban, suna ta tawassuli da irin ayyukan su na alkhairi ko da sadaka da suka yi, suna bukatan bayin Allah su yasu da addu'o'i akan bukatun su daban da suka yi ta ambata. Muna fatan Allah subhanahu wataala biya wa kowa bukatun sa. A wacce ta turo daga nesa ita ma tana bukatan sauki daga matsalan da take da shi, da kuma miji na kwarai, Allah subhanahu wataala ya karbi addu'ar mu, Allah ya bata lafiya, Allah kuma ya azurta ta da miji na gari wanda suke jarrabawa, suka turo su ma suke bukatan a taya su da addu'a. Allah subhanahu wataala ya ba su nasara cikin jarrabawoyin da za su yi. Masu rubuta ne ko Allah ya ba su nasara cikin jarrabawar ne ko da suke rubutawa, masu jarrabawa a jami'o'i ko kwalejoji da sauransu, Allah ba su nasara cikin jarrabawoyinsu. A wanda ya turo tsakaninsa da supervisorsa akwai wani yanayi, muna fatan ya ƙara kula da supervisor din. Yawanci ɗalibai sukan yi kuskure wajen rashin gane manufofin supervisorsu ko kuma ɗabi'unsa ko wani hali. Ya kamata ka karanci supervisorka, ka san yadda za ka tafi da shi. Duk abin da yake so in bai saba wa Allah ba, ka tabbata ka yi. Yawa, in ya saba wa Allah ne kuma nan kuma ba za ka abin nan ba. Da haka wasu suna wannan kuskuren, sai su kasa karantar supervisor su rinka masa mu'amalar da bias. Allah subhanahu wataala ya sa kowanne ya fahimci juna, kuma Allah subhanahu wataala ya daidaita. Allah ya sa a gama lafiya duk kowa da irin bukatar da ya ambata. Akwai wani wanda aka yi maganar sa wanda yake tunanin ko Allah zai gafarta masa ko ba zai gafarta masa ba, cikin mummunan aiki da yayi ya ƙara tuba, ya ƙara neman istighfari, ya kuma tsaya daga wannan aiki, ya tabbata ba zai sake irin wannan aiki ba, ya kuma nisanci duk wani abu da zai kai shi ga wani abu makamancin wannan aiki, ya ci gaba da yawaita istighfari. Muna fatan Allah subhanahu wataala shi ne masani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa wanda duk ya nemi gafara akan zunubai ana yafe masa, sai dai in haƙƙin wani ne sai mutun ya mai da haƙƙi din. Haƙƙin jini yana da girman gaske in abin da ya shafi haƙƙin jini ne. Sai dai in ya samu malamai za a iya masa ƙarin bayani watakila wanda zai ƙara masa fahimta da kuma nitsuwa insha Allahu ta'ala. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya mana kariya da kariyarsa, kuma Allah ya sa Allah ya karbi tubarsa, Allah kuma ya sa ya tuba kenan, Allah ya sa duk abin da yake mummuna ko ya saba yi da Allah ya kiyaye shi, ya sa ya daina. Sauran matasa wanda duk suke yin wani abu wanda ba daidai ba, Allah ya sa su gane su daina. Masu yin shaye-shaye, ya Allah ka shiryar da mu, ka shiryar da su, Allah ya sa su daina. Inna Allahu ala kulli shay'in qadir. Dukkan mu gaba ɗaya kowa da irin bukatar da yake da ita, Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi. Marasa lafiya da yawa da suka turo, da waɗanda suke bukatan kammala gidajensu, Allah subhanahu wa ta'ala ka sa su gama. Da waɗanda suka ce suna bukatan gidaje muhalli nasu, su ma sun turo suna bukatan addu'a. Wanda duk bashi da muhalli nasu, Allah ka azurta shi da muhalli nasu na kansa. Wanda ya fara gini, Allah ka bashi ikon kammalawa. Kowa da irin bukatar da yake da ita, bukatu na kuɗi, bukatu na ɗawainiya, ya Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi. Allah ka azurta mu da arziki na halal ta inda ba ma tsammani. Shugabanninmu Allah ka yi musu jagoranci wajen abin da zai zama alkhairi ga rayuwarmu da addininmu. Duk abin da za su aikata ya zama alkhairi, Allah ka taimake su a kansa. Abin da za su ya zama ba daidai ba, Allah ka sa su gane kansu aikata. Allah ka sa wannan haduwa ta mu haduwa ce wadda ka yarda da ita. Allah ka hada mu cikin jannatul firdaus. Malamanmu Allah ka yi musu albarka, ka yi musu rahama. Waɗanda suka rasu daga cikinsu Allah ka gafarta musu. Waɗanda suke raye Allah ka ƙara musu ƙarfin gwiwa wajen karantar da al'umma addinin musulunci. Iyayenmu Allah ka hada mu da su cikin jannatul firdaus. Allah ka sa suna daga cikin masu shan ni'ima a kaburburansu. Allah ka yanta mu, ka yanta su daga wuta a wannan ini mai albarka ko wannan wata mai albarka. Waɗanda suke raye cikin iyayenmu Allah, in mutuwarmu ko mutuwarsu ta zo ka ɗaura yawa mu cikin imani. Allah ka ba su ƙarfin gwiwa da lafiyar jiki, ka ƙara musu ƙarfin jiki ya rabbal alamin. Cututtuka ƙanana da suke samun dattijanmu, Allah ka ba su lafiya, Allah ka yaye musu, Allah ka taimake su wajen bauta maka, ka taimake mu tare da su wajen bautarka ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Masu neman mulki Allah, mutanen kwarai ka ba su mulki. Ya Allah muna roƙonka mutanen kwarai Allah ka sa su ne za su mulke mu. Waɗanda suke nufin gyara ba masu nufin handamewa ba, Allah ka sa su ne za su mulke mu. Duk mai nufin handamewa da sace dukiyar talakawa, Allah ka hana shi mulkin mu. Innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.